إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda, wanda yake wannan gari mai albarka na Qarnit a wannan rana ta Asabar, wacce ta yi daidai da ranar 5 ga watan Sha'ban, hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 1 2026 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na littafin Al-Muntaqa min sharhi kitab at-tauhid min sharhi umdat al-ahkam wallafar al-sheikh Ashraf bin Kamal hafizahullahu ta'ala, wanda sharhi ne na littafin umdat al-ahkam min kalami khair al-anam wallafar al-sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan ne zai zama majalisi na 9 a karatun wannan littafi. Muna cikin kitabu Tahara. Yau da izinin Allah za mu tashi babul mashi ala al-khuffaini, babi da zai yi magana akan shafa akan kuffi guda biyu, wanda shi ne babi na uku ƙarƙashin kitabu Tahara. Babul mashi ala al-khuffaini, babi da zai yi magana akan shafa akan kuffi guda biyu. Ya sa lamba ya ce ta'aliku Shakir wal Faqi, ga ta'aliki nan na Ahmad Shakir da kuma Al Faqi Muhammad Al Faqi. Yace tambih ko kuma tasniyatu khuffin, tasniya da aka yi na kalmar khuff, aka ce khuffaini, ce khuffi guda biyu. Wa huwa an-na'lu yughatti al-ka'baini, wanda shi ne takalmin da yake rufe idan sawu guda biyu. Wa yusamma bi urfil asri jazma, a urfin zamani an fi kiransa da suna jazma, takalmi kafa ciki wanda yake rufe idan sawu. To sai aka kira shi, aka yi tasniya, aka ce khuffaini saboda guda biyu ne. Yace daga cikin littafin tanbihul afham na Ibn Usaymin, yake cewa fa huwa at-taharatu ash-shar'iyya al-mujma'u 'alayha bayna al-mu'tabirin min al-ulama wa min ulama'i al-muslimin. Shafa'a kan kuffi yana daga cikin tahara, tsarki shar'antacce, tsarki wanda shari'a ta zo da shi. Al-mujma'u 'alayha, wanda akai ijma'i akan halaccinsa, ayi shafa'a kan kuffi kuma tsarkin yayi. Bayna al-mu'tabirin, a tsakankanin duk wanda ake lura da shi, ake yarda da maganansa, ake ɗaukansa a matsayin abin lura. Min ulama'il musulmi, daga cikin malaman musulmi. Ya yi haka don ya cire malaman shi'a wanda su ba su yarda da shafa a kan kuffi ba, wanda suke kan aƙidar shi'a. Me yasa shafa a kan kuffi ya zama shar'antacce? Ya ce lima tawatara fiha min an-nusus ash-shar'iyya as-sahiha al-wadiha, saboda abin da yazo ta hanyar tawaturi, ta hanyar ganganko a cikin sha'anin shafa akan kuffi. An samu dalilai da suka zo masu yawa, mimma tawatara fiha min an-nusus ash-shar'iyya as-sahiha al-wadiha, na nassoshi shar'antattu wanda suke ingantattu, wanda kuma bayaninsu a fili yake, ba su bukatan wani tawili. Walillahi alhamdu, dukkan yabo ya tabbata ga Allah. والمصر على الخفين شافاء كان خف بدابي من الرخص التي يحب الله أن تؤتى ينا دقى تشكين رخصوشي واتو سوكا كاوا إرن نمسلينشي واند ألا يكي سو إن يابايد إرن وانا رخصة أركا أركا زكي وانا رخصة حديثي لنمزا الله ألا ينا سو إذن يسامر وابايين سواني سوكي تو سرق أيكي دوانا سوكي كرس شباما سو kaso ce ba mu da bukata yace wa min tashilati hadhihi shari'a as-samha kuma yana daga cikin sauƙaƙewa sauƙaƙe sauƙaƙe na wannan shari'a wadda take mai kyau shari'ar musulunci ta zo da sauki da sauƙaƙewa shi yasa aka sassauta abubuwa da yawa aka bayar da damar yin taimama da mutanen da ba a ba su damar yin taimama aka ba mu damar yin kasaru aka ba mu damar yin shafa akan kufi da sauransu bisa ga ka'ida ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne game da ku baya nufin ya tsananta muku to sai kawo hadisin farko da yazo a cikin babin wanda shine na 21 a cikin littafin yace anil mughira bin shu'bata radiyallahu anhu hadisin daga al-mughira bin shu'ba yanzu Allah ya tabbata gare shi المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي وانا يا مسلمتا الشكرة دعاك إياك انقول له الشكرة دعاك غزوة الخندق يازو ينا من هجرة دقا قرنسو زوا مدينة وانا ياك سنشي ياك انفرقو وانا ياك وانا يشيقا وانا أكا يتاردشي سينا ياك انهديبية shine wato sulhul hudaybiya da akai wanda ya kasance yana daga cikin waɗanda suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wajen Arwala manzon Allah zai Arwala shi yake kula da wannan bangaren ruwan Arwala da sauransu daga cikin malaman da suka yi ruwaya daga gare shi akwai ƴaƴansa Urwa yana da ɗa mai suna Urwa da Hamza da kuma bararren bawansa mai suna Waddad da kuma Abu Burda dan gidan Abu Abi Musa al-Ash'ari da kuma mutane da yawa da suka yi ruwaya daga gare shi wanda yana daga cikin Larabawa wanda aka san su da kaifin basira da kuma kaifin kyakkyawar ra'ayi in ya bada shawara galibi kakan ga wannan shawaran tashi takan bayar da natija an dora shi shugabanci a Basra sannan kuma aka maida shi Kufa yayin shugabanci a Kufa har sau biyu a karon farko a lokacin sayyidina Umar a karo na biyu a lokacin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya rasu a can Kufa din a shekara ta 50 kamar da zo a cikin Tahzibul Kamal juz'i na 28 shafi na 369 to al-Mughira bin Shu'ba qala yace kuntu ma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safari na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani bulaguro a cikin wani bulaguro malamai suka ce wannan bulaguron a yakin tabuka ne wanda an yi shi a cikin watan Rajab shekara ta 9 bayan hijira wanda kuma wannan ya faru daidai lokacin asuba lokacin da manzon Allah zai yi arwallan sallan asuba to lokacin ne abin ya faru wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim yace ina tare da manzon Allah a cikin wani bulaguro fa hawaitu li anza aqfaihi yace sai nayi yunkurin zan cire khuffin sa guda biyu manzon Allah yana arwala da yazo daidai khuffi zai zo khuffi sai yaso ya cire wa manzon Allah wannan khuffi guda biyu فقال سمع ذلك دعهما قاليسو سو خفن قدا بيو قاليسو فاني ادخلتهما طاهرتين saboda lalle ni na sanya su wana na shigar da su a kafata طاهرتين suna masu tsarki guda biyu famasaha alaihima sai yayin shafa akan su yace mishi ya kyale khuffin guda biyu kada ya cire saboda ya sa su wannan adkhaltuhuma din wasu suka ce yana koma zuwa ga kafafuwansa ana na shigar da kafafuwa na suna masu tsarki guda biyu wannan shine abin da yafi zama azhar dan kafafuwa ai su ake tsarkakewa in an zo arwala su ake wankewa saboda hujja da aka samu daga hadisin Abi Daud wannan manzo Allah ya ce da'il khuffaini fa inni adkhaltu al-qadamaini al-khuffaini wa huma tahiratani kaga nan sai ya fito karara Allah Abu Daud da lamba ta 159 ce ciki ale su ni na shigar da kafafuwan suna masu tsarki yace fa masaha alaihima sai yayi shafa akan kuffin guda biyu fa masaha alaihima sai yayi shafa akan su anan ya nuna akwai idmari da aka samu zaka kaddara da wato da aka ce fa masaha alaihima ma'ana da yayi hadisi sai yayi shafa ma'ana sai yayi shafa akan su yau fa masaha alaihima da yazo wato daidai lokacin wanke kafafuwa da aka so a cire mishi takalmin sai ya ce a bar su saboda ya sa su da arwala a baya haka ne ko yanzu hadisi ne ya same shi arwalan ta warware to sai ya samu damar yin shafa a kansu fa masaha alaihima to sai ya shafa a kansu gharibul hadis yace daga tanbihul afham yace fa ahwaitu da shi al-mughira yace sai na yi yunkuri ai in hanaitu sai na sunkuya ma diyan yadayya ina mai miƙa hannayena a wannan yunkuri kenan ya yunkurin zai cire masa takalmin yace li anzi'a ai li akhli'a don in cire masa kuffin guda biyu sai yace da'ahuma ai utrukhuma kyale su ai utrukhuma me yake nufi ai alqadamaini kyale kafafuwan nawa guda biyu awul kuffaini ko kuma ya zama yana nufin kyale kuffin guda biyu kada ka cire su saboda na sa su da arwala fa masaha alaihi ma sai yayi shafa akan su ai amarra yadahu ala al-khuffaini mablulatan bil ma'i sai ya shafa hannayensa akan kuffin guda biyu a lokacin da yaji ko hannayensa da ruwa yaji ko hannayensa da ruwa sai ya shafa akan bayan kuffin al-ma'na al-ijmali dunkulalliyar ma'anar hadisin daga tafsirul allam yace kana al-mughiratu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi asfarihi manzo Allah ya kasance yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu daga cikin bulaguransa wanda bulaguran yakin tabuka ne falamma shara'a annabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu lokacin da annabi ya fara arwala wa ghassala wajhahu wa yadahu huwa yadayhi ya wanke fuskarsa da hannayensa wa masaha ra'sahu ya shafi kansa ahwal mughiratu ila kuffay annabi sallallahu alaihi wasallam liyanzi'ahuma li ghasli ar-rijlayni sai yayi yunkuri shi al-mughira zuwa ga kuffi guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya cire su saboda manzo Allah ya wanke kafafuwansa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahuma wa la tanzihuma kale su kada ka cire su fa inni adkhaltu rijlayya wa ana ala tahara ni na shigar da kafafuwa na a cikin kuffin alhali ina da arwala fa masaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala kuffaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kuffinsa guda biyu badala ghasli rijlaihi a mamakin wanke kafafuwansa sai yayi sai yayi shafa wannan shi ke nuna halaccin shafa akan kuffi fawaidul hadis fa'idodin hadisin daga tanbihul afham na ibn usaymin yace anna al-masaha alayhima liman kana labisan lahumma afdalu min khalqihima wa ghasl ar-rijli yace mun fahimta daga wannan hadisin cewa shafa akan kuffi guda biyu ga wanda yake sanye da su shi yafi falala fiye da me tube su ya wanke kafafuwa wanda yake sanye da kuffi guda biyu ko yake sanye da jawrabaini ko yake sanye da safa a kafarsa yayi shafa akai shi yafi falala fiye da me fiye da ya cire ya wanke kafafuwansa saboda gashi za a cire manzo Allah ce da'ahuma inda cire wan shi yafi da ya bari an cire amma da yace a bar su kar a cire ya nuna cewa rashin cire wan shi yafi falala sannan a ciki mun fahimci fadilatul mughira bi khidmati annabi sallallahu alaihi wasallam falalar al-mughira na abin da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wannan kuma falala ce ba kankanuwa ba na uku jawazul isti'anati bi ghairihi fi at-tahara hadisi ya nuna halaccin mutum ya nemi taimakon waninsa wajen yin tsarki, wani ya taimaka maka ko ya kawo maka ruwa ko ya zuba maka ko wani abu ba laifi. Na hudu, mashru'iyatul masyi 'alal khuffain inda alwudu, da in mutum ya zuba maka ruwa kai aula zai samu lada ko ba zai samu ba? Zai samu. To saboda kwadayin wannan lada, in mutum ya zo zai zuba maka ruwa ba shi, saboda shi ma zai samu lada, kai ma za ka samu lada. Na hudu, mashru'iyatul masyi 'alal khuffain inda alwudu, man fa'inci shar'antuwar shafa akan kuffi guda biyu a lokacin arwala. Wal masxu yakunu marratan wahida bil yadi, kuma shafar ana yin sa ne so ɗaya kawai da hannu. Wa yakunu ala a'la al khuffi duna asfalihi, kuma ana yin sa ne ta burbushin khuffin guda biyu, saman khuffin ba ƙasa ba, sama kawai zaka shafa, ba wai ƙasa zaka shafa ba. In kana so hannunka guda biyu a lokaci guda sai ka jiƙo su, kawai sai ka ɗora akan khuffin ka ja, shikenan. Ba yadda za aka karantar da mu a zaure sai ka kamo kafar ka sadai ka dora sama, dai ka dora ƙasa, na saman kai mishi haka, na ƙasan kai haka, ka jawo sai idan sawu, sannan shi ma wannan kamar yadda hannun dama ƙasa na hagu sama, in kafar hagu ce, can daga wajen faratuna ka jawo ƙasa da sama. Haka aka koya mana a zaure, amma ba haka hadisi ya nuna ba. Sayyidina Ali yana cewa inda addini da ra'ayi ake yi, da shafar ƙasan kufi shi ya fi cancanta fiye da shafar saman kufi. Yace amma sai muka ga manzo Allah sama yake shafa, baya shafar ƙasa. Ashe wani ya nuna sama ake shafa. Lafazin almashu shi ne ka shafi abu, da zaran ka yi abin da zai amsa sunan shafa shi kenan, ya wadatar. An gane? Amma in ka jiƙo hannunka sai ka yi haka, sai ka ɗauke. Ka yi shafa? Ba ka yi ba. Da ka ɗora hannayenka akan kufin guda biyu sai ka ɗauke hannunka, to wannan baka yi shafa ba. In ka ɗora sai ka yi me? Sai ka ja. Yawwa, in ka ja su, to shi ne yanzu ka yi shafa akan kufi. To duk yadda ka yi ko kaka, babu wani cewa sai ka kawo daga nan zuwa nan, mutlaqil masl. Ban ji ba? Duka ɗaya ne, da kufi da safa da jawarbain, duk ba bambanci, duka ɗaya ne, duka hukuncin su guda, duka ba bambanci. Mun zo ƙarshen fa'idodin, ko akwai saura? Fa'ida ta biyar, ishtiratul at-tahara lil mashi 'alal khuffain. Mun fahimto daga hadisin shar'antuwar ko an sanya sharadi na tsarki kafin shafa akan kufi, ma'ana kafin ka sa ƙafafuwanka cikin kufin har a baka damar yin shafa akan su, sai in ka sa su ne kana mai tsarki. Tsarkin kuma shi ne na arwala, ko kuma tsarki wanda yake ɗauke babban hadisi kamar kayi wankan janaba, duk kana iya sawa, ko kuma kayi arwala, to sai ka sa su a lokacin, to shine zai baka damar yin shafa akai. Ita wadhalika bi an takuna rijlani ala taharatin qabla dukulihima fil khuff, wannan kuma zai kasance ne ta hanyar ya kasance kafafuwan guda biyu suna cikin tsarki na arwala kafin a shigar da su a cikin khuffin, wanda shi ake nufi. Fa'ida na shida, istihbabu khidmatil ulama wal fudala, mun fahimto mustahabbancin yi wa malamai hidima da mutane masu daraja masu falala, mustahabbi ne musu hidima, kamar yadda sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma magabata suka yi wa manyan malaman su hidima. Hidima irin wadda ta dace, wadda babu guluwi a ciki. Guluwi shine a ce sai an shanye ruwa a wallan, ko kuma sai an abin nan in yai kaki a tare a shafa a jiki, in yai kaza, wannan duka manzon Allah kadai yake wa wannan, saboda shi komai na jikin manzon Allah mai albarka ne. Amma duk wanda ba manzon Allah ba, ba a yi mishi wannan, dan ba a samu ana yi wasu Abubakar da Umar ba. Ana da yi musu hidima, a zuba musu ruwa, a yi kaza, amma amfani da sassan jikinsu da wani neman tabarrukin ruwa a wallansu da wane ne, duka wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan mun fahimci, ashe shi shafa akan kufi yana zama kambacin me? Wanki kafafuwa. Sannan shafa akan kufi ya tabbata a Qur'ani, ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulmai sun ijma'i akai, in banda ƴan Shi'a su ne wanda suka saba. Dalilin shafa akan kufi daga Al-Qur'ani, fadin Allah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn a qira'ar wa arjul wa arjulikum qira'ace sab'iyya tabbatacciya wa arjulikum suka ce to in ka karanta da wa arjulikum ana nufin shafa inda an yi adafi akan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kenan wamsahu bi ru'usikum kenan adafi ne akan wamsahu din can wa arjulikum sannan ku yi shafa akan kafafuwanku ashe su ma kafafuwa ana shafar su amma a wani lokaci a lokacin da ake sanye da kufi su kuma ɗan shi'a suka ce a'a lokacin da ba a sanye da kufi shine ake shafar kafafuwa su ba a wanke kafafuwa a shi'anci ba a wankewa sai dai kawai in ka zo sai ka shafa shikenan su ba sa wanke kafa amma a wajen ahlus sunna idan kafafuwan ba kufi to wanke su za a yi idan kuma akwai kufi a jikinsu shine sai a yi shafa kenan kowace qira'a guda biyu qira'a ce tabbatacciya qira'ar wa arjulikum tana ishara zuwa ga shafa akan kufi qira'ar wa arjulakum wanda ita ce muka fi sani tana ishara zuwa ga wanke kafafuwa a lokacin da ba sa sanye da kufi sannan kuma an samu daga sunna ga hadisi nan mun karanta bayan shi ma akwai wasu hadisai wanda za mu zo mu karanta wasu daga cikinsu insha Allah wanda suke nuni zuwa ga halacin shafa akan kufi hadisan sun zo ta hanyar tawaturi duk abin da ya zo ta hanyar tawaturi kuma ƙaryata shi yana kai mutum ga kafirci sannan malamai sun yi ijma'i in banda ƴan shi'a sannan babu bambanci tsakanin halaccin a wajen halaccin babu bambanci tsakanin cewa mutum zai yi shafar ne don wata bukata ko zai yi shafar ne ba tare da wata bukata ba ma'ana ya halatta ka yi shafa akan ka sa kufi saboda sanyi ko saboda sauro ko saboda bulaguro kuma in ka yi haka ya halatta ka yi shafa akai kuma in ka gana ma kawai za ka sa don ado kuma ya halatta ka yi shafa akai mara lafiya zai iya sa kufi ya yi shafa akai mun gane mace a cikin gidan mijinta za ta iya sa kufi ta yi shafa akai in a cikin bulaguro ne kwana uku mutum zai yana shafa in a zaman gida ne kuma kwana ɗaya awa 24 kenan mutum zai yana shafa a kai idan lokacin ya zagayo sai ya cire ya yi arwallah ya wanke ya sake sawa sannan ya ci gaba da shafa a kai misali yanzu lokacin sanyi kana iya sa safa ka sa tawar haka to ka sa ta da arwallan magariba to kana yi sallar isha'i da ita har magariba mai zagayowa to daga nan kuma sai ka sake cirewa ka yi arwallah ka sake sawa sannan ka ci gaba da shafa a kai mun gane wannan to wannan shine ake ba mutum dama kun ba wai ana nufin arwalan mutum ta karye da zaran war haka ta yi in dai akwai arwalanka ba ta karye ba za ka ci gaba da sallah shafar ce aka hana ba arwalar ce ta karye ba a kaddara gobe war haka arwalanka tana nan ba ta karye ba sai ka yi isha'i da ita ba matsala an gane sai ka yi isha'i da ita shafar ce aka hana amma a kaddara ta karye to ba za ka yi shafa ba in ta karye ba za ka yi shafa ba sai ka yi arwala ka wanke kafafuwa amma in tana nan sai ka zarce kawai har isha'i sai ka yi da ita sai lokacin da ta kare lokacin ne ba ka da damar yin wata shafar har sai idan ka wanke kafafuwa hadisin dalili ne akan cewa shafa akan kufi guda biyu ga wanda yake sanye da su ya fi falala fiye da cirewa da kuma wankewa ya fi falala saboda annabi ya ce masa da'ahuma annabi ya ce kyale su yan bid'a ne kadai suke suka akan wannan tare da cewa ba daidai bane kawai sai kaga lokacin sallah yayi kawai sai ka dauko safa ka sa dan kai shafa shikenan kuma in ka gama ka cire a ba a san wannan a lokacin da kafuwan ka suke waje to wanke su shi yafi kar ka ce bari in sa in suna waje ai to ka wanke su shi yafi in ka zo arwala amma in suna cikin huffi to kar ka cire kai shafa akan su shi yafi falala sannan mun fahimci cewa shafa akan kufi kawai duk abin da zai amsa sunan shafa ya wadatar na yi magana akan wannan sannan daga cikin sharuɗan shafa akan kufi a sa su da tsarki a sa su da arwala wannan ma mun yi magana akan wannan hadisin kuma yana nuna kyawun ɗabi'un manzon Allah kyawun ɗabi'un manzon Allah sai lokacin da yazo ya cire masa kufi sai ya ci kyale su ce masa da ya kyale su zai iya jin wani abu a ransa kamar ya so ya abu an hana shi sai manzon Allah ya gaya masa hikimar da ta sa ya ce kyale to kai ma in kana mu'amala da wani ya so ya wani abu ka hana to ga ya mishi dalilin hanawar zai sa ya ji daɗi kar ka ce bari kuma ka yi shiru ka kyale bai san dalilin hanawar ba sai ya sa ya ji wani abu a ransa shi yasa annabi yace abin da yasa nace karka cire saboda na sa su da arwala an gane sai bayyana masa hikima dan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma akwai nuna daukakar shari'ar musulunci saboda tana nuna mana hikimar da ta sa aka ce ayi kaza musulmi koda ba nuna masa hikimar ba zai bi amma nuna masa hikimar zai sa ya ƙara samun gamsuwa sannan shafa akan kuffi guda biyu yana daga cikin ruhushi da suke nuna kamalar addinin musulunci da bai kamata musulmi ya sakaci da shi ba kar ka zo kana sanye da safa ka zo sai ka cire kai arwala kai ta wahala duk sallah ka zo sai ka cire safa ka wanke kar ka yi ta yin wannan ka dauki saukin nan da Allah subhanahu wataala ya baka sauki da addinin musulunci ya baka sannan a cikin hadisi muna fahimtar cewa ashe shi mai hijima yana da damar yi wa wanda yake wa hidima hidima ba sai ya nemi izininsa ba an gane ba sai ka ce in cire in dai dama haka ne aikin ka saba kawai ya aikin ka ka saba ka masa ruwa lokaci kaza da lokaci ya yi kawo ka saba ɗora shayi a daidai ƙarfe 4:30 na yamma lokacin yana yi ba sai ka ce Alhaji a ɗora shayi a ba sai ka yi wannan ba kawai ɗora ba sai ka nemi izini ba gashi kaga bai nemi izini ba kawai sai yunkuri zai cire sai manzo Allah ya ce masa ya kyale sannan yana halatta mutum ya yi hukunci ko ya bayar da amsa akan tambayar da aka yi ta hanyar ishara mutum zai iya maka tambaya ta hanyar ishara ko kaga alamun yana son ya san kaza ko da bai tambaya ba ka bashi amsa ko ta hanyar ishara ko ta hanyar alamu mutum ne kaga zai yi wani abu wanda kuma ka san ba daidai ba ne to ba sai ka bari ya yi ba kana ya ce ba a yin kaza saboda kaga yana yunkurin zai yi kar ka jira sai ya yi kaga ishara ya yi zai cire kufai ɗin sai ba magana yi ba ba cewa in cire ba ya ce da'ahuma saboda ya fahimci so yake ya cire da duk wannan abubuwa ne da ake fahimto su daga wannan hadisi hadisi na gaba hadisi na 22 na'am
maddan ko madiyan
maddan ya ce maddan ya dayya madiyan na ce to maddan ne maddan ya dayya almaddu shi ne miƙa hannu na'am takalmi kafa ciki suna kawo idan suna kawowa idan sawu suna rufe idan sawu in ba su rufe idan sawu ba sai an cire sai a shafa akan safa in akwai safa amma in sun rufe idan sawu to ana iya shafa akan su kowane irin takalmi ne in dai sun rufe idan sawu za mu zo da ƙarin bayani akan wasu akan hadisai na gaba insha Allah wa alaikum salam in dai ba najasa ba ne babu matsala sai in najasa ne in dai kawai in suna da ƙura ka karkaɗe in ka zo lokacin ka hanka fara arwalan ka karkaɗe su ka bubbuge ƙuran ka karkaɗe in ka zo arwala kawai sai ka in ka zo daidai ƙahon sai ka shafa in dai ba najasa ba ce ba in dai ƙura ce ba matsala na'am alaikum salam
kuma yanzu takalmi wanda mutum zai shafa a kansu in ya shafa a kansu kuma ya zo zai sallah ya cire su
arwalansa tana nan in ya cire arwalansa tana nan in ya maida su da arwalan nan ba ta karye ba sai ya ci gaba da shafa amma in arwalansa ta warware ya maida su to nan ba zai ci gaba da shafa a kai ba tunda arwalan ta warware ya sa su babu arwala na'am حديثنا 22 يتي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ده حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما من يترجم عن سوانا قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتودع ناكسا نشيت رد النبي صلى الله عليه وسلم سيب ولي وتوضع كمي أرولا ومصح على خفيه كمي شافا أكن خف سجد بيو مختصر وتوئنا متقيتاوا wannan shi Abdul Ghani shi ne wanda ya takaita hadisin ba iya tsawonsa kenan ba malam ya sa lamba ya ce qala ibn bassam a cikin tafsirul allam yake cewa lafzu hadhal hadisi fi sahihain yace lafazin wannan hadisin ya zo a bukhari da muslim al-Khuzaifa qala daga Khuzaifa رضي الله عنه يجي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباتتي أي زبالتي قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه زواك أرشان حديثا يجي ناكسا نشيت رد النبي صلى الله عليه وسلم سيئ يئساء زواك واني جوجي واني بربزو قرن زباد شارع ميسو ننشي ناتي بربزو ناتي جوجي ناكو ونسو ناكو وان إرن ناكو wannan kasan garin kwado ne kowa kowa akwai wani in kace yuji bai gani ya sai kace masa bizo wani in kace bizo bai gani ya sai ka ha bola ko kace bola to an dai gani dai ko to sai yazo zuwa ga wato bola ta wa'in su mutane fa bala sai yayi bawali qa'iman a tsaye saboda gurin akwai datti akwai najasa akwai kaza in ya tsugunna yana iwa kayansa su kwaso najasa ko wani abu sai ya bawali qa'iman a tsaye yace fatana haitu shi Huzaifa yace sai na dan kauce gefe haka to qala yace udnuhu sai yace mi komin wato udnuhu mi koshi fadanautu minhu sai na kusanto kusa da shi hatta qumtu inda aqibihi har sai da na tsaya daidai digadigansa ta baya an gane ko ce sai ya mika masa ruwan fatawadda sai ya arwala زاد مسلم مسلم يجي دي أرولان فمصها على خفيه سيشافا أكون خفيا سقودا بيو وانا رواية المسلم فقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين عبد الحق دي زوينا مغانا أكون لتافن سديي نهات زكان كان حديثا دا سكزو أبو خاري دا مسلم سيجي ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة بخاري بي أنبجو أنن كارن با a ruwayarsa wace ziyada fa masaha ala kuffaihi bukhari bai ambace ta a littafinsa ba wa ala hadha yace to akan wannan fala yuhsinu min al musannifi adda hadha al hadith fi hadha al bab min al muttafaq alayhi yace baya kyautuwa ga mawallafin littafi in ji bassam ya lissafa wannan hadisin ababin da yake magana akan hadisan da Bukhari da Muslim suke ittifaki akai nan bai kamata ya kawo wannan hadisin ba wanda yana kawo hadisan da suke magana akan me ko hadisan da Bukhari da Muslim suke ittifaki akai to sai ya kawo wannan hadisin a matsayin Bukhari da Muslim sun yi ittifaki haka ne sun yi ittifaki amma ya kawo shi ababun al-mashu al-khuffaini so yake yi hujja da shi akan shafa akan kufi guda biyu alhali Bukhari bai kawo jumlar da ta yi magana akan shafa akan kufi ba ce bai kamata ya kawo shi anan ba inda jumlolin bayan ne yake so ya hujja da su ba matsala amma wannan jumla ta fa masaha ala kufaihi Bukhari bai kawo wannan lafazin ba bai kawo wannan jumlar ba shi sai kice kenan bai kamata a ce ya kawo wannan hadisin a wannan babun ba bayani yana cikin tafsirul allam juz'in farko shafi na 57 Bukhari ya bude wa wato hadisin babi yace a kitabul wudu yace babul bawl qa'iman wa qa'ida kaga bai kawo shi a maganan shafa akan kufi ba ya kawo shi a maganan fitsari halaccin fitsari a tsaye ko a zaune a kitabul wudu anan ya kawo shi babul bawl qa'iman wa qa'ida ana babin da yake nuna halaccin yin bawali a tsaye a zaune ko a tsaye anan Bukhari ya kawo shi wannan da yace muktasar cikon maganan al-Maqdisi ne baya cikin hadisi maganan Abdul Ghani al-Maqdisi ne yana nufin muktasar min hadisi Huzaifa ma'ana taƙaitaccen ina mai taƙaitawa ko a taƙaice daga hadisin Huzaifa al-ma'na al-ijmali don kullalliyar ma'ana daga tafsirul allam yace zakara huzaifa annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi asfarihi huzaifa ya ambaci cewa ya kasance yana tare da manzon Allah a wani sashi na tafiyansa a cikin siyakin hadisin dalili yana nuna ba a cikin bulaguro suke ba a cikin bulaguro ina birbizo ina kaza ina kaza ba a cikin bulaguro suke ba siyakin hadisin ya nuna a cikin garin Madina suke ba a cikin bulaguro ba fabala yace sai manzo Allah yayi bawali wa tawadda sai arwala ومسح على كفيه يشافا أكن كفيا سجدا. فوائد الحديث فائد لين حديثا لقد تنبيه الأفهام نا ابن أسيمين. فائدا فرقه جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين. من فإن شحلت شافا أكن كفيا سجدا أوجا أرولا أمر مكن وينكي كفافوا سجدا سأي شافا أكن كفيا وهو من كمال الدين الإسلامي wannan yana daga cikin kamalar addinin musulunci wa yusri shara'ihi da kuma saukin shari'o'insa hanyoyi na shari'a musulunci masu sauki ne nabiyu annal masha alaihi ma ja'izun fil hadar shafa akan kufi guda biyu halal ne a zaman gida kaga ashe ya nuna a zaman gida suke ba a cikin bulaguro ba halal ne a zaman gida sai dai mai zaman gida zai yi shafa ne na awa 24 daga nan sai ya sake yin arwala ya wanke kafafuwa sannan a cikin hadisin mun fahimci ƙari akan wannan mun fahimci halaccin mutum ya ce wa mutum babba wato mutum wanda yake da daraja ka faɗi cewa yayi bawali a tsaye an gane ba laifi a hadisin ya nuna cewa fa bala qa'iman ya yi bawali a tsaye ashe ba laifi bane dan an ce bawali a tsaye saboda su a zamanin su musamman a wancan lokaci ba su dauki abun da yadda mu muka dauke shi a yanzu a al'adance ba mu yanzu al'ada ce ta yi tsanani akan abun har ake ganin kamar yin sa zubewar mutunci ne yanzu in aka ga lacizo can yayi tsaye yana fitsari mu ya muke jin abun da jin abun akwai yayi abu na rashin mutunci yasa yanzu wannan hadisin ma in ka karanta shi sai kaga yan bid'a da sauransu sun samu hanyar suka sun samu hanya dama an su suna nema ne a duhu sai suke nema ba su samu ba balantana sun samu a farin wata a ce to ai gashi mun kama su sun zagi manzon Allah sun ce yayi fitsari a tsaye su a zamanin su ba wani matsala bane ba yadda malamai sun yi maganganu akan fitsari a tsaye ne hukuncin sa wasu suka ce ja'iz ne ya halatta ja'iz ne wasu kuma suka ce makruhi ne in a al'adar ku abin kyama ne kamar mu a al'adar mu abin kyama ne to abin da yafi dacewa ka kiyaye muru'a ka kiyaye muru'ar ka kakkai a tsaye sai fa a gurin da ba wanda yake ganin ka ko wani abu dai irin wannan ko kuma a gurin da ba zai fantsamo maka ba shine sharadi na biyu in a inda kake da zama abin kyama ne hakan to kada kai in za ka yi sai a gurin da ba mai ganin ka sannan kuma kar ka yi a gurin da yake fako ne da zai iya watso maka ya bata maka jikin sannan kar ka yi a inda wani zai hango ka daga nesa ya ga al'auranka shi ma kar ka yi a irin wannan gurere ka samu guri mai dan kwari da in ka yi zai gangara ba zai dawo gare ka ba wannan su ne ka'idodi da aka sa in mutum ya yi babu laifi ba haramun bane ba zaka ba laifi dan ka ce babban mutum yayi bawali a tsaye ka faɗa in dai har ka faɗa ne ba dan zubar da mutunci ba dan zagi ba dan kaza ba ka faɗa ne dan kai bayanin wani abu na ilimi kaga ai ta wannan ne muka gano halacci da Aisha tana cewa duk wanda ya ce manzo Allah ya taufi tsari daga tsaye ƙarya yake kaza kaza ita tana faɗar abin da ta sani ne shi kuma wannan ya faɗi abin da ya sani ne ashe kai ba za ka ƙaryata wanda ya faɗi abin da ya gani aka yi a gaban sa sannan hadisin ya nuna halaccin shafa akan kufi bayan mutum yayi hadasi bayan mutum yayi hadasi to ya halatta yi shafa akan kufi ka sa kufinka da arwala ka yi shafa a kai ka sa kufinka da arwala sai kai bawali ko kai bayan gida ko kai hadasi to ba laifi ya halatta ka ci gaba da shafa a kai don gashi da manzo Allah ya bawali sai yayi ne sai ya shafa akan kufinsa ban san bayan akwai mai tambaya alaikum salam
alaikum salam ya zu safa ya Allah sai ta safa da wuce idan sau kana yanzu kani yanzu zai kawai misali na yanzu zai sallah yanzu sai a wata arwala ya zo wurin shafa to ita ta kan safa daga idan sau
ya zo ni
kamar safa ta dan kadan zarci akwai sahawan zuwan da
ba su naji naji dai ci gaba
yanzu da yanzu zai yaro na sai ta kasa fara zaki da sawo to yanzu da tane zai ya sake ya wanke ko kuma jawata zai ya wuce idan sawo
in dai lokacin da ya shafa din ta wuce idan sawo to ai ko cire ta yi a rullasa tana nan balandara nan ta sauka
an kalin ya shawa kamar lokacin da ya yi a rullasa fa ya zama mata kare yanzu zai sake a rullasa yanzu wurin sha kalin ya shafa sai ya ta sauka da ita sawo sawo
yayi arwalla arwallan ta tare lokacin da yayi arwallan ya sa su ya sa kufu ya sa safan da arwalla
to yanzu zai sake arwalla ta bi yana lokacin da kwa ta shafa to sai ta dan sabu kai kawai ta sabu da idan sawo
eh shine ake tambaya ya halatta ya ci gaba da shafa akai
shafa zai yi akan ta ko kuma huta da
yawa akan akwai iskari akan wannan tunda sauka din sauka daga idan sawo ya saba sharadi na shafa akan kufi shi sharadin shafa akan kufi dole sai safar ko takalmin ya wuce idan sawo shi kuma wannan ya sauka duk da zai iya jawo shi ya wuce to kuma in ya jawo shi din ma zai iya komawa irin wannan shafar bai safar bai kamata a yi shafa akan ta kamata ya sa safa wanda ta wuce idan sawo ba ta saukowa kasa da idan sawo wannan shi ne Allahu a'lam na'am to mun yi magana akan sharuɗan shafa akan kufi da ka'idodinsa a cikin karatun al-fiqhul muyassar wanda ya koma ya saurara da kuma karatun al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz da wanda ya koma mun yi dogon bayani akai kinan yanzu abinda dai muke so mu gane dalilai da suka zo suna bayani akan shafa akan kufi wai wannan abubuwa da malamai suka yi ta faɗa a littattafan nan da muka karanta ina dalilin yake su ne yanzu muke karanta adilla din daga nan ne aka samu hukuncin da yasa aka yi shafa hukuncin da yasa sai kaza hukuncin da yasa sai kaza in mutum yana cikin bulaguro kwana uku zai yana shafa akwai dalili akan wannan in mutum kuma yana zaman gida ne kwana ɗaya zai yana shafa akan kufi kufin wa alaikum salam wa rahmatullah to sun yi wa kansu ai da yawa ba su bi shi ba su yi wa kansu ƴan malikiya ne wannan kasa a malikiya ba a shafa akan safa a malikiya ba a safa akan safa sai abinda yake na fata ne sai kufin fata ko kuma wanda galibinsa fata ne ko da akwai wani abu da fata ba kaɗan ne an gane haka kufin da ya tsage ba a shafa a kai haka kufin da in kana tafiya kafarka tana saƙulewa shi ma ba a shafa da sauran dai ƙa'idodi da aka sa a malikiya amma matuƙar ba tsagewa yi gaba ɗaya har kafarka ta fito ba babu matsala dai wata tsaga ce ko wata huda a jikin safa duk kana iya shafa a jiki shafar ba dole sai mai kauri ba ko share-share ce kana iya shafa a kanta duka babu matsala akan wannan in kuma akwai wannan matsalar mutane ba sa so sai a sa mai arwala wanda bai shafa ba sai ya in abin zai kawo rudani in kuma ba wani matsala kawai ta asubanci ne kawai a kyale su su ce can su ma su yi sallar su ko kuma ku yi taku ku da kuka gamsu da yin shafa akan safa din ana samun wannan iskalu wa alaikum salam wa rahmatullah sai mun zo babin sallah za mu yi wannan bayani yanzu babin arwalla muke da shafa akan kufi maganar tsarki muke yi in mun zo maganar sallah za mu yi magana akan wannan in ba ka da damar arwalla kana iya yin sallah a cikin mota ko da babu arwalla ko da babu taimama ba a bari lokacin sallah ya wuce ba a bari lokacin sallah ya wuce dan babu tsarki ko kuma dan mutum bai yi arwalla ko kaza in kana da damar yin arwalla ka yi in babu damar yin arwalla ka yi taimama in babu damar yin taimama yi sallah a haka kar ka bari lokaci ya wuce sannan a cikin mota sai ka yi sallah ko gabas take dibi ko yamma ko arewa duk inda take dibi a zaune kuma akan kujera ka yi sallah yadda ake yi daga zaune kana duka kana sunka duka babu matsala wannan in mun zo maganar sallah za mu yi magana akan wannan yanzu maganar arwalla muke yi da shafa akan kufi
ko kamar mutum da samu labari lokacin da ya samu labari yana iya aiwata
mitawa dauko ta daga tushe daga ina
kuma misali mutum zai salla zuwa ya sa safa
kowane lokaci ne kawai daga lokacin da ka sa daga lokacin ne in war haka ka sa safar to zaka ci gaba da shafa akan ta har gobe war haka yawa inda sahi ne ka fara sai gobe da sahi inda azhar ka fara sai gobe da azhar ka gane har sai lokacin ya sake zagayowa ba dole bane sai ka fara da sahi ko yanzu da magriba kana iya fara yanzu ka kai ka sai sawa sai ka fara babu wani matsala insha Allah na'am mu ci gaba da babi na gaba ko lokacin yayi dan lokacin da nan yayi yace babun fil mazyi wa ghairihi babi na hudu a cikin kitabut tahara babi a cikin sha'anin mazyi wa ghairihi da wani mazyi ya sa lamba yace al mazyi wal mazyi wato ka ghina wa ghani ko ka ghinan wa ghani kamar ghinan da kuma ghani ko ka ce sannan ban gane rubutun ba kine da ka ghina haka da yake a dabbat din ka ghina wa ghani ghina wadata ghani ma wadace wal mazi sakinatul ya tare da yin wada ya'un din sukun wal mazi kana cewa wal mazi ba masala ko ka ce wal mazi in zaka tsaya kenan kamar in zaka tsaya akan kalmar sai ka ce wal mazi sakinatul ya yace shine ma yakhruju minka inda al mula'abati wat taqbil kina abin da yake fitowa daga jikinka a lokacin wasa wasa irin na sha'awa wa taqbil da lokacin sumbata yace kaza fil qamus haka yazo a cikin qamusul muhit a ce maziyu ko maziyun ko kuma maziyun da shadda wa qala an-nawawi nawawi yace wal maziyu ma'un abyadu raqiqun ladhijun yakhruju inda shahwatin la bi shahwatin wala dafqin wala yaqubuhu futur yace maziyi wani ruwa ne fari raqiq mara kauri najizun mai sumdi mai santsi yana da santsi yana da yauki kenan mai yauki yakhruju inda shahwatin yana fitowa a lokacin sha'awa karamar sha'awa yakhruju inda shahwatin la bi shahwatin baya fitowa tare da jin dadi ma'ana lokacin fitarsa baka jin dadin fitarsa ba kamar manni bane wala dafqin kuma baya fitowa ta hanyar tsalle ya tunkudu kamar yadda mani yake tsartowa shi baya tsartowa shine wala dafqin wala yaqubuhu futur sannan kuma baya dan ya fito baka jin jikinka ya canza wani gajiya ko kasala ta same ka idan mutum mani ya fita daga jikinsa sai ya ji jikinsa ya dan samu kasala kafin daga baya dawo daidai shi mazi baya samu mutum irin wannan kasalar wa rubbama la yahussu bi khurujihi so da dama ma baya jin lokacin fitarsa sai dai kawai ka ji danyin sa ko ka ji sanyin sa amma wani lokacin baka ma sanin ya fita daga jikinka wa yakunu zalika lil rajuli wal mar'a kuma mazi yana kasancewa ga namiji da mace maza suna da shi mata suna da shi wa huwa fi nisa'i aksar sai dai yafi yawa daga mata minhu fi rijal fiye da maza yafi yawa daga mata fiye da maza saboda amfaninsa shine ya danyata gurin ta yadda kar a sha wahala wajen mu'amalan aure hikima ce da tausayawa ta Ubangiji in ba dan wannan santsin ba sai a yi ta shan wahala to shine amfaninsa to namiji yana fitar da shi mace ma tana fitar da shi yana nan cikin sharhu muslim juzu na uku shafi na 255 275 ko kuna 58 ne mai 275 a cikin littafin okay lambar kasa ce na kalla sharh muslim juzu na uku shafi na 275 na yace tambihun daga tambayan daga tambihul afham yace al-maziyu ana kiran sashi bi fathil mim ko fathul mim sukunu zal yiwa mimun din fataha zalun din a daure shi wa yuqalu al-maziyu ana cewa al-maziyu bi fathil mim wa kasri al-zal wa tashdid al-ya وهو ماء رقيق تقول رواني مرا كوري يخرج وقيب الشهوة هنا في توا تم باين إرشا أوا أني تسجير أو أتباين إذا زانا أنسى بيك أن كان ورشا أوا مسمى غورو نظن كاجا مزي بدون دفق ولا إحساس بخروجه ما تعرف تنكر وابا ما تعرف جن موسم في توا رسبا تيسير الألام كميت ولا يعقبه فتور با أجن كسالة باين يافتا ويكون ذلك للرجل وللمرأة للرجل والمرأة ينا في ذلك جكيون نمجي دمجي والمراد هنا أبن أكي نفي دشي أنا بيان أحكامه سو أكي أي بياني أكوه كنته كنتنسى من حيث النجاسة ونقض الوضوء تفسكر كسن ورس نجاسة كما أبني ديكي وروري الولاء إذا يافتا وسيكاو حديثنا أشرين دقوكو أتكين لتافو يتعن عليين بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب يرى الله يتبت قريشي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشمي أمير المؤمنين رابع خلفاء الراشدين شين خليفة نهو لدى تكين خليفة في النشر ييو أن أمن من زن الله لي دما هي فين سدما هي فين من زن الله وادك أني وادي وبادي سوك تيانا هي فين شكافون أعيكو من زن الله أمطين النبي دي شكرا بوما bisa magana mafi karfi sanan cewa shekara 7 amma magana mafi karfi da shekara 10 dama ya tashi ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kissa na abin da ya faru malaman sirra suna faɗar dalili cewa an yi wani yunwa ne a Makka yunwa mai tsanani shi kuma Abu Talib yana da diya da yawa sai manzon Allah ya shawarci dangin su cewa kowa ya dauki da guda ɗaya sai a rage masa nauyi to shi manzon Allah sai ya dauko Ali yana karami yawa to haka ne aka yi wani ya dauki Aqil wani ya dauki Ja'far haka dai aka rarrage masa diya ya dan a rage masa nauyi to kaji mahawarin zuwan Ali gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a gidan manzon Allah ya tashi anan ya girma sannan yayi imani da manzon Allah tun daga lokacin da aka aika shi yayi imani da shi manzon Allah ya aurar masa da yarsa Fatima radiyallahu anha sannan mai da shi ya zama shine khalifan sa a Madina lokacin da aka fita yakin Tabuka har lokacin da yaso yake ganin ya za a tafi yaki a bar shi a gida annabi ya ce masa ma tarda an takuna minni bi manzilati Harun wa Musa shin ba zaka gamsu ba ka kasance a gare ni a matsayin annabi Harun da annabi Musa lokacin da zai tafi miqati ya bar shi ya ce akhlifni fi qawmi illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ni ba annabi a bayana ba kamar Haruna bane shi annabi ne Musa ma annabi ne ba annabi a dankar wani yace to Ali kenan shi ma zama annabi inda ba dan wannan saurin tarewa da annabi ba mu zama yan shi'a da sun ce shi ma annabi ne yana nan cikin Bukhari hadisin Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 3706 ya sake maimaita shi a lamba ta 4416 manzo Allah ya masa shaida da gidan aljanna ya shahara da jarumta da kuma fuskantar abokanan gaba ya kuma shahara da ilimi da kaifin basira har sai na Umar yana ce masa aqdana Ali wanda ya fi mu iya hukunci saboda kaifin basira da iliminsa shi ne sayar na Ali ya karbi khalifanci bayan sayar na Usman a ƙarshen watan Zulhijja a shekara ta 35 bayan hijira ya ci gaba har zuwa lokacin da aka kashe shi aka yi masa wato aka kashe shi yana mai mutuwar shahada kisan gilla bayan kwanakai 10 na watan Ramadana sun wuce a shekara ta 40 bayan hijira kwana 10 sun wuce na watan Ramadana wannan shekara ta 40 ita ake kira amul jama'a saboda an haɗe jama'ar musulmi sun haɗe da an rabu akwai bangaren Muawiya akwai bangaren Ali to da Ali ya rasu lokacin aka dora Al-Hasan dansa daga baya sai ya sauka daga mukahamansa sai ya barwa Muawiya da sharadin in Muawiyan in ya riga shi rasuwa shi za a dora da kuma sai aka yi rashin sa'a sai ya riga Muawiya rasuwa shi Al-Hasan wanda ya kashe shi ya kashe Ali sune sunansa Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi aka binne shi a cikin bene na nan Kufa wasu na cewa a wani guri da ba a san ina ne ba an yi haka saboda tsoron Khawarij kar Khawarijawa su tono shi saboda suna kin su tsananin kiyayya shi yasa kuke ganin wasu manyan mutane wani lokaci sai a ce a binne su a gida suna kwaikwayowa ne daga wannan saboda an san in an binne shi a makabarta Khawarij suka san inda yake suna iya zuwa su tono shi shi yasa sai aka binne shi a wani guri da ba a san ba ko ina ne amma sai ake kawar da hankalin mutane cewa a cikin kasar din gidan sarauta ne aka binne shi a cikin gidan wasu muna ganin a wani guri ne aka kai shi amma an batar da gurin an kin nuna gurin don gudun ne kar Khawarijawa su tono shi wannan shine kusan abin da malamai suka fi karfafawa to Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa kuntu rajulan mazza'a na kasance mutum ne mai yawan maziyi fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naji kunyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makan ibnatihi minni saboda matsayin ƴarsa a wajena surukin sa ne kaza mun ce ya aure ƴar manzon Allah Fatima ko yazo ya tambayi manzon Allah ya hukuncin maziyi kaga akwai jin kunya yace fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fa sa'alahu sai na umurci al-Miqdad bin al-Aswad sai ya tambaya mun shi nan abin al-Aswad ya rubuta ko akwai malaman suke cewa Al-Miqdad bin Amr ne bin Sa'laba Al-Kindi amma magana mafi karfi Miqdad bin al-Abin al-Aswad ne nisba ne zuwa ga al-Aswad bin Abd Yaghus al-Zuhri kuma yayi tabannin sa a lokacin jahiliya to sai ya musulunta tunda dadewa ya musulunta tunda dadewa sai ake ce masa Al-Miqdad bin al-Aswad yayi hijira guda biyu zuwa Habasha da zuwa Madina ya aure Muda'a بنت الزبير بن عبد المطلب عبد المطلب باين عبد الله باين سو حمزة ينا دا تابي سونا الزبير تو ينا دا يامي سونا ضباء تو إتا وتو المقداد بن الأسود يا أورا يا أهل الشياك بدر دياك وكين دا سكبيو باين تا ينا دا تشكين من يمين صحبي ما سفللا زاببو صحبي ya rasu a shekara ta 33 bayan hijira aka binne shi a baqi'a makabartar Madina ana kiransa da Ibnul Aswad in za a rubuta sunan ba a rubutawa ba tare da alhamza ba ana sa alhamza a bayan ibnu din nan duk da ba a sa ba ko fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad ko ya kamata a sa alhamza dan in an sa alhamza shi zai nuna cewa al-Aswad din ba babansa ba da kaga alhamza to ba babansa bane in baban mutum ne a gabansa a wajen rubutu wannan ka'ida ce ta imla'i za mu dan shiga wani guri in mutum sunansa ne da sunan babansa in a cikin su ya dara guda ne suka zo da kakansa da kakan kakansa duk ibnu din ba a sa mata alhamza kun gane amma in aka ambaci sunan da ba sunan uban ba kamar aka ambaci wata alkuniyarsa misali ko aka ambaci wani lakabinsa wanda ba asalin sunan ba ko kuma ya zama an sauko daga shedara sunan yana shedara ta sama za a rubuta sunan uban a shedara ta ƙasa wacan shedaran ta ƙari to nan sai an sa wannan hamzatul wasl sai an sa hamzatul wasl in kuma abin da yake gaban nasa ba babansa bane kamar al-aswad kaga ba asalin babansa bane shi ma sai a sa alhamza in mun zo da shi mai zuwa za mu tashi daga kan wannan hadisin tunda mun samu mun yi tarjamar mutum biyu da suka zo a cikin hadisi mun rage zango kenan in muka zo sai mu tashi abin da ya shafi hukuncin hadisin da dokokin da suka zo karkashin sa da fatan abin muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli lahum wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh